Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Yusuf Aliyu Harande. Sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Alhamis da ga watan Afrilu na shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga Yusuf da kanin labarai.
Za a ji wani irin hali ake ciki a jamhuriyar Nijar tun bayan wani yunkurin juyin mulki da bai yi nasara ba. Wani hari da aka kai a Sudan ta Kudu yayi sanadiyar mutuwar akalla mutane 30. Shi kuwa shugaban Amurka Joe Biden ya fara shirin sake gina Amurka.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu ne za ku ji karin bayani da fadar gwamnatin Najeriya ta yi kan tafiyar da shugaba Muhammadu Buhari zuwa kasar Ingila ba tare da bada rukun kwarya ga mataimakinsa Farfesa Yemi Osinbajo ba.
To ai tsarin mulkin Najeriya sai wai dan zai fiye da kwana 21 da ya bada rakama kafin ya tafi. Idan bai yi haka ba majalisa ma tana iya ɗaukar rakamar ta bada ga mataimaki.
A jihar Borno Najeriya kuma ɗan gudun hijira a wasu sansanoni da ke jihar sun yi kira ga gwamna Babagana Umar Azulum da ya kawo musu ɗauki.
Mata na biyu da iyalai muna kira ga gwamna mai adalci ya taimaka mana ya zo ya dubi halin da muke ciki.
Kamar kowace ranar Alhamis, yau ma muna tafa da shirin domin iyali wanda Alheri Grace Abdi ke gabatarwa. Amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da asuba. Ta da fatar kun wayi gari lafiya. Tun bayan wani yunkuri da wasu da ba a kai ga bayyana sunansu suka yi ba, na kifar da gwamnatin farar hula a jamhuriyar Nijar, kwanaki kaɗan kamun rantsar da sabon shugaban ƙasar. Hukumomi a ƙasar na ci gaba da zurfafa bincike a kan yunkurin. Sule Mummuni Barma ya komuna da rahoto akan halin da ake ciki.
A taron manema labaran da ya kira kakakin gwamnatin Nijar, minista Abdulrahman Zakariya ya ce a cikin daren Talata 30 wayewar Laraba 31 ga watan Maris, dakarun gwamnati sun yi nasarar murƙushe wani yunkurin juyin mulki, kuma an kaddamar da bincike domin gano masu hannu a wannan al'amari don gurfanar da su a gaban kuliya.
Plusieurs personnes en lien avec cette tentative de coup d'état sont interpellées.
Ya ci gaba da cewa tuni mutane da dama masu alaka da wannan yunkuri suka shiga hannun hukuma, yayin da aka kaddamar da farautar wasu mutanen na daban. Gwamnatin ta ce ta yi Allah wadai da faruwar wannan aika-aika da ke kokarin mayar da hannun agogo baya a tafarkin demokradiyyar da kasar Nijar ta tsunduma cikin sakacokan. Sanarwar ta ci gaba da cewa gwamnati na jinjinawa dogaran fadar shugaban kasa da sauran jami'an tsaro saboda jajircewar su a yayin wannan fafatawa, abinda ke nunin biyayyar da suke yi wa hukumomin jamhuriya. A cewar hukumomin na Nijar, yanzu kura ta lafa kuma suna rike da dukkan madafin iko, saboda haka suka yi kiran al'umma ta ci gaba da gudanar da harkoki kamar yadda aka saba. Ko da yake hukumomi ba su ambaci sunan kowa ba daga cikin waɗanda suka ce sun kama a jerin waɗanda ke da hannu a yunkurin juyin mulkin na ranar 31 ga watan Maris, masu amfani da kafafen sada zumunta na ta yada hotunan Kaftan Sani Sale Guruza na rundunar sojan sama a matsayin shugaban sojojin da ake zargi da kitsa wannan al'amari da ke wakana sa'o'i kaɗan kafin rantsar da sabon shugaban ƙasa. Sai dai wasu 'yan ƙasa na kallon abin tamkar wani wasan kwaikwayo da aka tsara takanas da nufin cimma wata manufar ɓoye. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Wasu jerin harare da aka kai a kan titina a Sudan ta Kudu da ya haɗa da wanda aka kai a kan kwamban motocin wani gwamna da yake kan hanyarsa ta dawowa daga inda aka kai harin farko yayi sanadiyar mutuwar kimanin akalla mutane 30. Hukumomi a jihar Equatoria ta gabas sun ce wani mutum ɗauke da bindiga ya harbe mai tsaron gwamna Louis Labong Lajori da wata mata a ranar Litinin, kwana ɗaya bayan da wasu matasa ɗauke da makamai da ake zargi daga birnin Kapote suka fito sun kai hari a wata unguwa da ake kira Kama 15 inda 'yan kabilar Buya suke zaune. Gwamna Lajori ya ce an hakikanta cewar an kai wannan harin ne na ranar Litinin a matsayin ramuwar gayya akan harin da aka kaiwa kungiyar adawa ta SPLM da ke kusa da ƙauyen Lawarje a shekarar 2020. Labaran duniyar kuke sauraro kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaban Amurka Joe Biden a jiya Laraba ya bayyana wani shiri na sake gina Amurka na dala trillion biyu wanda fadar White House ta ce shirin zai zaburar da tattalin arziki ya kuma yi gasa da China. Fadar ta White House ta ce tsarin zai ba da damar a gyara titunan kasar da suka kai kimanin kilomita 32,000, wasu manya-manyan gadoji 10 da wasu ƙanana 10,000, kana da canza tsofaffin bututun ruwa masu haɗari. Haka zalika za a inganta tsarin wutar lantarkin kasar da kuma inganta tsarin yanar gizo da wajajen hutawar matafiya. Biden zai sanar da wannan shirin ne a birnin Pittsburgh, garin da ke cikin jihar Pennsylvania da ke da muhimmanci a zaben Amurka, inda ya samu nasarar lashe zaben watan Nuwamba da ya bashi damar jagorancin kasar har na tsawon shekaru 4. Bayan nasarar da yayi na samun amincewar majalisar na dala trillion 1.9 don rage wa 'yan kasar radadin annobar corona, duk kuwa da cewar 'yan jam'iyyar Republicans ba su goyi bayan kudurin ba, Biden ya ayyana cewar bukatar shi ta gaba ita ce ta gina kasar.
To madalla, an jima kaɗan Yusuf zai sake shigowa da cigaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya wuce ƙasar Ingila a ranar Talata don ziyarar likitocinsa, amma bai mika ragaman mulkin ƙasar ga mataimakinsa Farfesa Yemi Oshubaja ba. Malam Garba Shehu, babban jami'in hudda da manema labaru a fadar gwamnatin Najeriya, ya yi wa Umar Faruku Musa ƙarin bayani.
Wai tsarin mulkin Najeriya sai wai idan zai yi fiye da kwana 21 zai yi bada ragama kafin ya tafi. Idan bai yi haka ba, majalisa ma tana iya ɗaukar ragamar ta bada ga mataimaki. Wai shugaban Buhari ba har kwamnoni ma abin ya shafa haka. Wannan tafiya ta shugaban Buhari ba za ta kai kwana 20 ba. Saboda haka shi ba bukatar a ɗauki ragama a miƙa ta ga mataimaki.
Amma a fahimtarka ba zai kawo kamar ƙara danƙon zumunci na mulki tsakanin shugaban Buhari ba da Osibajo idan zai dan sati ɗaya ko biyu ma ya ce mika mulkin kamar yadda ya taba yi a baya?
To ai wannan dangantakar tana nan daram da ba wani canji a kanta, kuma wannan ne ina ganin ba shi ne zai sa dangantakar ta dorewa ba. Aiki suna aiki tare da aminta da yarda da juna, saboda haka su suka san inda suke zaune a tsakaninsu, kuma ina tsammani bai kamata ma a nuna wannan fargaba ba. Ni ban ga dalilin ta ba.
Akwai wani abu da kamar na mulki da Osibajo ba zai yi ba, ga misali tun ba a mika rabamar hannunsa a matsayin muƙaddashin shugaban ƙasa ba?
A wannan a tsakaninsu bai kasan a tsarin mulki shi kusan mataimaki ai ba a ba shi wani aiki a waye a ce wannan nasa ne banda ƴan kalila. Tsarin mulki ce waye ya yi abin da shugaban ƙasa ya yi, ko kuma gwamna ka yi abin da gwamna ya ce ka yi. Saboda haka ashe idan ba mu san abin da shugaban Buhari ya ce masa ya ce ba, ai ba za mu iya yanke hukunci akan abin da zai iya ko ba zai iya ba yanzu.
Malam Garba Shehu kenan, kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya, tattauna da ne da shi a Abuja. A waje ɗaya na tuntuɓi Alhaji Umar Sani, wani kusa a jam'iyyar PDP, domin in ji ko yan suna ganin cewa shugaban Buhari ya yi daidai da ya fice ƙasar bai bar Osibajo riƙo ba kamar yadda aka saba.
Ina ganin wannan abu dai kamar an tsara shi ne a tabbatar da cewa shi mataimakin shugaban Profesor Yemi Osibajo bai sake riƙe karagin mulkin Najeriya ba bincin gadi, domin irin abubuwan da suka faru a baya. Na farko a irin lokacin da yake wucin gadi ne ya tabbatar da cewa babban cibiyoji na Najeriya wato Konoje, kuma a lokacin da yake shugabancin kasa na wucin gadi ne aka samu matsala da SSS, inda ya kai da an cire lawan daura shi shugaban SSS din a lokacin. To wayannan abubuwan duka suka cikin abubuwan da aka hanga, kuma ya zo ya fara yin abubuwan da yake nuna cewa inda an bashi karatu mulki zai iya sauya yanda abubuwan ke tafiya. Ya yi abubuwa da yawa, ya ce kasar Lagos ya kaddamar da ayyuka wanda yana wucin gadi ne. So saboda haka duk irin wayannan abubuwan sun damu shugaban kasa an fara tunanin cewa Osman Baji ya kamata ya tsaya shugabancin kasa ya kamata ya yi kaza ya saboda haka don a rike mishi in shugaban kasa ma zai yi sati hudu ne sai an nemi ta hanyar da za a yi a rike ya zama sati biyu don kada ya samu a bashi wannan rikon kuriya din saboda haka ni ban yarda da cewa wai dan saboda shugaban kasa zai sati biyu ba a so ya sake rikewa
to amma tun da dai dokar kasa bata haramta shugaban kasa ya rage kwanaki ko ya kara so gurgurdun abin da ga dama ba ganin babu hujja ai wani koke akan cewa ba sati uku zai yi ba
wacan kasan nan yanzu inda take ba maganar zamu tsaya muna da tsarin mulki ba in mun ce zamu yi cikin tsarin mulki a yin komai to komai ba zai yi ba yanzu tsarin mulki ne ba mutanen da suka yi zanga-zanga na NSAS cewa suna da damar su yi irin wannan zanga-zanga to irin wannan abubuwan ya kamata a rika bari ana yi shi idan Osman Baji ya ci da kasa bai nan zai shi riki kasa kuma zai shi yin wayan su abubuwa da za su cika sawun abubuwan da ke tafiya saboda haka me yasa ba za a bar kasu ba to
Musa Murar Amurka a Abuja, Nigeria.
A gaida Umar Faruku Musa da wannan rahoton, ana tare ne da sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC, da Yusuf Aliyu Harande ya dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Manzo ta musamman ta Majalisar Dinkin Duniya a Myanmar, a jiya Laraba, ta yi gargadi cewar Zubda jini ba shi da makawa kuma akwai karuwar yiwuwar yakin basasa a kasar idan har ba a maido da mulkin farar hula ba jakadiyar ta musamman Christian Shrine ta yi kira ga kwamitin sulhu na majalisar dinkin duniya a yi nazarin hanyoyi da suka dace a dauki matakai da suka kamata da mutanen Myanmar suke bukata don hana aukuwar mummunan bala'i a kasar da ke yankin Asiya Ta yi wannan jawabin ne a wani taron sirri na kwamitin tsaro na Majalisar Dinkin Duniya a jiya Laraba. Bisa ga kalamanta da muryar Amurka ta samu, ta ce tana fargabar rikici zai yi muni a yayin da kwamandan babban hafsan sojojin kasar General Min Ogun Hal ke da niyyar karfafa karfin ikonsa ba bisa ka'ida ba. Ta kuma yi tsokaci game da yadda ake gwabza fada. A jihohin Kayin da Kuchin da kuma gargadin daukar fansa daga kungiyoyi uku na 'yan tawayen kasar masu dauke da makamai idan har-hare kan masu zanga-zanga bai tsaya ba wanda hakan ke kara sa ta fargaban barkewar yakin basasa tsawon shekaru na Sim Al-Sada ta kasance a sahun gaba a kungiyar kare haƙƙin mata ta Saudiya inda take rubuce-rubuce a shafin yanar gizo na jaridar Juhaina tare da haɗin gwiwar kafa ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam al'ada ta shigar da ƙara tana neman a ba mata damar shiga zaɓuka da yaƙin neman 'yancin tuƙi da kuma kawo ƙarshen tsarin maza su dinga juya mata wanda suka sanya kusan dukkan al'amuran rayuwar mace a hannun uba miji har ma da ɗa suke
A gaida Yusuf Aliyu Harande da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Da alamu an soma a samun rudani a wasu sansanonin 'yan gudun hijira da ke cikin garin Maiduguri na jihar Borno. Sakamakon ci gaba da tantance 'yan gudun hijirar da gwamnan jihar Borno, Farfesa Babagana Umar Azulim ke yi a wasu sansanonin 'yan gudun hijirar. Ga Haruna Daudabi da ƙarin bayani.
A 'yan makonnin baya ne dai gwamnan jihar Borno Farfesa Babagana Umar Azulim ke ziyartar wasu sansanonin 'yan gudun hijira cikin dare, inda ke tantance wasu 'yan gudun hijirar da shi da kansa, da kuma ke raba katin karban abinci ga 'yan gudun hijirar da ya tadda cikin irin waɗannan sansanoni. Sai dai duk da irin wannan mataki da yake ɗauka, wasu daga cikin 'yan gudun hijirar na kokawa ne kan irin abin da ke faruwa a sansanonin, duk da cewa an tantance wasu daga cikin su har ma an ba su katin karban abincin, amma a lokacin da aka zo rabon abincin suka ce ba a ba su abincin ba, duk da cewa suna da katin su a hannunsu. Wani gwamnan da kansa ya raba musu wannan kati
daga Abadam local
government.
Wallahi an ranka katin ban samu ba, kuma gaji ba na gani, na yi na sa wani ma ba mu san ba
saboda rashin gani da suka hana ka
sun hana ni ko saboda rashin gani na ne ko kuma waya ne
kuma majalanci ne ko
kuma majalanci ne
mata na biyu da iyalai muna kira ga gwamna mai adalci ya taimaka mana ya zo ya dubi halin da muke ciki
na kuma tuntubi jami'in hukumar samar da agajin gaggawa ne ma wanda aka dora alhakin raba wannan abinci wato ne bi captain Mustafa Abdullahi ga dai abin da ke cewa game da abin da yawa ku a wajen rabon abincin wannan lamari ya sa wasu daga cikin ƴaƴan waɗannan ƴan gudun hijira so ma barace akan titina musamman ma na neman abin da zasu sa a baka
sunana Aisha
ko me kuke so yanzu gwamnati ta taimako
tunda kuna gudun hijira yanzu muna neman taimakon abinci su tilastawa da wajen makwancin mu da kuma inda zamu zauna da kuma abincin da zamu ci
iyayenki suna nan kula tare da su
babana baya nan amma kuma iyata tana nan
sauran kaninki ko kuma yayinki fa
akwai yayana amma ban san inda yake ba
ke shekarunki nawa
shekara ta 12
ku kana karatu
muna yin nara da amma na boko ba mai
in Allah ya sa kike karatu me yake so ki zama
likita
hadidi wannan lokacin ne kuma gwamnatin jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum yace ya raba naira miliyan 325 kaza kinan tanda boko har mai dai da tafiya da dari musamman ma a yankunan arewacin Borno Haruna Daudabiu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
a gaida Haruna Daudabiu kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na yanar gizo a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
ya Allah ya Allah na duka
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin domin iyali alheri Grace Abdu ce ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya kafin mu sallama da Malam Musa Salim Muktar da Rabi Abdullahi da Hannatu Baba Bello da kuma mai jidda Sabo Muhammad iyaye da kuma ƴan gwaggwarmaya da muka gayyata a wannan shirin domin nazarin rawar da ya kamata iyaye su taka a tarbiyyantar da ƴaƴansu yau bakin sun buga kusa kan matakin da ya kamata iyaye maza da mata su dauka da zai kai ga haƙa ta cimma ruwa a wannan gaba Malam Musa Salim Muktar ya fara da bayyana inda aka fara samun kuskure a batun tarbiyyantar da ƴaƴa
gaskiya lillahi wa rasuli iyayen da sune iyaye da danka da dan makoci duk daya ne da makoci yakan dauki dan makoci ya kai shi makaranta ya tara ƴaƴan makota ya yi musu kayan sallah ya sa ai musu wani shayi wani abu amma yanzu ba ai kuma wani abun sakamakon san kai ko san ƴaƴa da kuma matsalar tattalin arziki wasu yanzu ko dan makota ne ya shigo in lokacin cin abinci sai a ce tashi tafi gida
to sai an san wancan makocin ya ci
saboda kai da ya ci suna dan tunanin ko tattalin arzikin sai ya kasa da abin da suke da shi suna da tsoron gobe ba su da wanda za su karya in suka ci da wannan saboda haka sai su rage to da kuwa iyaye duk wanda ya hukunci a unguwa akwai wani babba da ko shekaru ya sa shi ne babba ko kuma girma da yake da shi da kama kai sai ya sa shi ne babba unguwa duk abin da ya tashi zai unguwan nan kuma duk iyaye maza duk suna ba da haɗin kai amma yanzu fa sai kiga kowa kofarsa a kulle kowa daga shi sai ƴaƴansa saboda haka sai ya zamanto ana samun waɗannan matsalolin suka hayayya
to tambaya ta ƙarshe
na
a wani lokaci ne ko a wace gaba ce iyaye suke zari hannu daga tarbiyyar yara
ai ba na ji a kowace gaba in dai ba ɗanka ya riga ya gama ko jami'a ya yi aure ya zama mutum mai zaman kansa ko kuma bayan ba kai ba domin ko yayi aure bi fi karfin ka ce masa yi kaza yi ba ko ya daina kaza ya daina haka uwa ma babu lokacin da za ta gama tarbiyya gama tarbiyya saukin ta dai kin aurar da yake ta tafi gidan miji amma tarbiyyar da kika sata akai za ta je can ta ci gaba da rayuwa in ma wani abu ne ya taso to dole fa sai an dawo gida sai iyaye sun saki tsayawa akan wannan horo da suka ba ta kafin ta tafi da kuma horon da suka nuna mata in ta tafi kuskuren ta ne sai su jajirce su ce lalle ta tsaya akan wannan shine kawai
to kin yadda da malam Musa
ai malam tari bisa da su iyaye muddin suna raye to ba sa taba gama tarbiya dan bana mantawa yayanmu ya kai akalla shekara 57 ko da 6 a lokacin da mahaifiyarmu take raye to amma a lokacin tana kiran shi tace kai kaza ka bar kaza to kin ga wannan
bayan ma ya aure
ye har ma ya haifi ƴarsa ma ya aurar da ita ma ta haihu ina ga miki ya kai shekara 50 da wani abu amma tana cewa kai kaza ko kuma ka bar kaza hatta mutane a unguwa za ta ce wani yana buƙatar kaza kai masa kaza to kin ga duk wannan tarbiyya ce kuma ko katin daurin aure ne za ta ce gashi kati ne ka hada ƴan uwanka ku tafi kin ga tarbiyya ce ba a gamawa ba a gamawa ba a
gani yanda turawa suke cewa daga
kisa ta fasa ai mu a tsarin mu na al'adar mu da addinin mu in kin kaduwa iyaye in sun gama tarbiyya to sun koma ga Allah dan duk abun da ya taso ko ya kika aurar zaki kira ta ko ba matsala ki fayi hakuri zaman aure hakuri ake ki yi kaza ki bar kaza to kin ga ai baka gama tarbiyyar ba ki
shin sa ta kwashi ne farkon lokacin da iyaye za su mai da hankali kan ƴaƴan su a kasar Hausa
a tun daga lokacin da suka dan fara tasawa kai tun da aka ce tun daga farkon da haihuwar har yanzu lokacin da kuma suka fara wannan shekaru na lokacin da suke ganin su ma daidai suke da kowa to a lokacin za a fi sa ido akan su ma a dada jan wasu a jiki ana musu yanda rayuwar take
to shawara ga iyaye mata da maza
to ni dai babbar shawara ta ga iyaye mata da maza shine su ji tsoron Allah su sani waɗannan ƴaƴa da Allah ya ba mu amana ce zai kuma tambaye mu akan wannan amanar da ya bamu kuma mu koma kan tarbiyyar da iyayenmu da kakanninmu suka dora mu akai ta cewa ka so naka duniya ta kishi ka kinaka duniya ta so shi mu rage san ƴaƴa mu ji tsoron Allah
shawara
to ni shawarar da zan bayar na farko mu daina tsinanta ma ƴaƴan wasu duk mutumin da yake so bayan sa tai kyau bayan sa tai kyau to duk dan da ka gani samai albarka baka san me gobe za ta haifar ba yin wannan kana yi kai ma Allah zai duba naka sannan duk inda kaga ko me kaka ce zaka kauda kai a tsawatar ayi hakuri kuma a ja yaran nan a ji ko dan ma waye kar Allah ya taimaka su kuma iyaye su ji tsoron Allah su duba abun mu duba da tarbiyyar da aka manta da ta yanzu ba daya bane abinda aka mana a da iyayen in aka kwatanta ai abin zai ci gaba kamar da insha Allah mu kwatanta abinda iyayen mu suka yi mana da zaka ga abokin wani tsoron ka kake ji ma kai wani abu
to yanzu
kuwa eh ne kwatanto ai akwai masu kwatantawa mu ai dai ɗan dadi ne amma muna kwatantawa haka ga duk yadda zaka yi ni ba zan taba manta ba yara na za su fita wasa zan ce idan kuka ji aka tsoro kai ne ka kai ka janyo ka laifin ka ne an karama laifin ka ne duk in ta gaba musu wannan sai daga baya yanzu da suka girma su ce ashe umma kaza da kaza gashi ashe tarbiyya ake bana ce eh saboda ka kuje ai bada to sai yanzu idan suka ga da iyaye ana damba ana zuwa police station wani ya zagi dan wani in ka ga baban wani dura mai ashe sai ce umma ashe mu nace to wannan ita ce tarbiyyar da aka yi muku in Allah da iyaye na yanzu su mu kwatanta abin da iyayen mu suka yi mana da kakannin mu insha Allah za a zauna lafiya tarbiyya kuma za ta yi kyau kuma mu daina sa san zuciya tsakanin ƴaƴanmu ta rinka tsayawa kai uba ko uwa kuna sakare wani a waje shi zai rinka ba ƴaƴanku kuɗi shi zai tallafa musu na rayuwa wani yana rusa tarbiyya 100% duk abin da Allah ya tsara maka ku kwatanta an ka kwatanta ran da babu ƴaƴa sun sani
to malam Musa kai zaka rufe mana wannan tattaunawa
to ni dai gaskiya zan fi bada shawara akan iyaye maza saboda iyaye maza koyaushe suna tunkaho da cewa an tafi neman na masara mutum ko aikin gwamnati yake ya taso daga makaranta in makaranta yake koyarwa wallahi Allah da azhar ya dawo to daga wannan lokacin fa ya kamata ya dubi uwa dawainiyar da take shi ma ya dan shigo ya taimaka mata kuma mu ja ƴaƴanmu a jiki me ya a jiki ba wai irin wannan soyayya da ake fada ta zamanin nan ba a'a mu zamar da su kamar abokanan mu mu saki jiki da su in suna da matsala su fuskance mu amma ba ka zama dodo a gida ba da uba ya zo yara gaba da
an ce dan zai da zara ya shigo idan yayi ban da buta to kowa sai ya shiga taitayensa
kowa sai ya shiga taitayensa to kin ga irin wannan to duk sanda baka nan yara kuma sakiwar da za su yi sai ta wuce misali saboda kana yawan takura musu amma in kana ba su damar su suka kusance ka suka zama kamar abokanan ka in mata ne suka zama dukkan su ka jawo su maza ma haka to ko meye matsalar su kafin su je wani waje za su gaya uwar su in uwar su ma bata saurare su ba za su gaya maka in suna da wata matsala ta wata bukata to in kana haka insha Allah za a samu sauki kuma dole ko yaya ne ko mata ne akwai wacce ka fi so ko akwai dan da ka fi so amma addini ya hana ka nuna a fili an ce ai akwai wanda dole ka fi son su a ranka amma haƙƙin su ne haƙƙin ka ne duka kula da su saboda haka babu nunawa a zahiri to a zahirin nan duk abinda zaka yi ma wannan kai ma wancan duk abinda zaka yi waccan matar kai waccan matar to in ka hada kan matanka ka hada kan yayanka to insha Allah tarbiya za ta yi kyau amma namiji shi zai tsaya ya jajirce ya ba iyayen matattakin sa in mata biyu ce ko hudu ce da shi ya hada kawunan su yayan ma haka ya hada ba wani zancen kishi da wani waye da sauran su ya jawo yayan sa biyu ya hada kawunan su to insha Allah tarbiya kuwa za ta yi kyau amma iyaye maza su ya kamata su dage ba kullun ba haushi yace shi yana neman na masala ba zai taba dawowa ya kula da uwar a ina ta yi kokarinta shi ma ya taimaka ya dan dora ita ma ya dadda taimaka mata kullun wannan shine matsalar lalle mu mazajen Hausawa ya kamata mu lura ba koyo shi muke ba tun safi har dare muke wajen neman abinci ba to zancen muna neman abincin nan ba shine yake kawo matsala wannan lokaci wajen taimaka iyaye mata mu ba su goyon baya wajen tarbiyyar yaya
nan kuma zamu sallama da bakin namu da fatan ma'aurata da kuma al'umma baki daya za su hada hannu wajen kafa foundation da zai dore domin ganin ci gaban iyali da gina kasa yanzu a madadin bakin namu Malam Musa Salim Muktar da Rabi Abdullahi da Hannatu Baba Bello da kuma mai jidda Sabo Muhammad iyaye kuma yan gogurmaya da kuma wakiliyarmu Baraka Bashir da ta bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin sai kuma Chibahiro Dudune da daidai da sauti shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa
kai mata su ne duniya su ne dadin duniya
to madan la gaida alheri Grace Abdu kafin mu je ga shirin mu na karshe ga wannan sako
Shekara daya kenan da barkewar annoba coronavirus cutar da ta kashe dubin dubatan mutane a fadin duniya ta kuma kassara harkoki duk da yake an samu allurar rigakafin cutar har yanzu da sauran jan aiki
ni ban yadda da wannan rigakafin ba saboda ita corona ma kanta ni ban yadda da ita ba
sashen Hausa na murya Amurka ya gayyato kwararru daga kasashe daban-daban domin warware abubuwan da suka shige muku duhu a game da annobar da kuma rigakafin a cikin shirin taskar BOA na musamman ku kasance da tashoshin talabijin da ke nuna shirye-shiryen murya Amurka a yankunan ku domin ganin wannan shiri ranar Juma'a 9 ga watan Afrilu da kuma Juma'a 16 ga watan Afrilu Murya Amurka duniya a tafin hannunku
yanzu kuma sai labarai a takaice
wasu jerin harare da aka kai akan titina a Sudan ta Kudu da ya hada da wanda aka kai akan kwamban motocin wani gwamna da yake kan hanyar sa ta dawowa daga inda aka kai harin farko yayi sanadiyar mutuwar akalla mutane 30 shugaban Amurka Joe Biden a jiya Laraba ya bayyana wani shiri na gina Amurka na kimanin dala trillion 2 wanda fadar White House ta ce shirin zai zaburar da tattalin arziki ya kuma yi gasa da China manzo ta musamman ta majalisar dinkin duniya a Myanmar a jiya Laraba ta yi gargadi cewar zubda jini ba shi da makawa kuma akwai karuwar yuwar yakin basasa a kasar idan har ba a maido da mulki hannun farar hula ba
to masu da haka ne muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da hanci da misalin karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato 7 kenan agogon Ghana za ku ji mu dauke da wani sabon shirin kafin mu sallama da ku muna mika sakon tayin murna da Ahmad Muhammad mai gatari sa dauran auren yarshi Harira Ahmad Hajjeyi wanda za a yi ranar Asabar da karfe 1 na rana a masallacin Jibishi dake bakin tashar garin mai gatari a jihar Jigawa. Allah ya bada ikon yi lafiya, amin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Haranda da yake ni gabatarwa, sai kuma Tubajira Jusu ne da ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.